Daga muryar Amurka a Washington DC.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 2531 da kuma mita 41 cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Niger din da suka hada da radio amfani sarauniya da Maniya FM. Kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Laraba 10 ga watan Janairun shekarar 2018, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, zamu yi magana ne akan kuskurimar kudin tsarin mulkin Najeriya.
Kwarai da gaske, yanzu haka ana shirye-shiryen yin garin bawul ma kundin tsarin mulki na Najeriya. Kuma tuni su majalisar ta dokoki ta dattijai ta tarayya, wato Senate, da su majalisar dokoki ta tarayya, wato House of Representatives, sun gama nasu muhawarar, sun fitar da abubuwan da ya kamata a yi wa garin bawul. Yanzu abin da ya rage shine sun aiko ma majalisar jihohi 35 domin su duba su ga me ya kamata su yi akai.
To, bayan wannan tattaunawar da za a ji yadda muka yi da dan majalisar jihar Bauchi, ɗaya daga cikin su wato Ibrahim Bala Hassan da ya kawo mana ziyara anan, za kuma ku ji yadda hukumomi a Najeriya suka bankaɗo wata badakala ko kuma manaƙisar yadda ake tsara kai hare-haren ta'addancin kungiyar Boko Haram a Najeriya.
Na farko dai, su ƴan ta'addan nan suna da ƙungiyoyi daban-daban da suke gudanar da ayyukansu da ke janyo har a gudanar da harin ƙonar baƙin wake. Babba a cikinsu ita ce Majma'u Tabjar, wanda aikinta shi ne ta gurɓata halaye da cusa wasu aƙidu a cikin zukatan waɗanda ake son su kai harin ƙonar baƙin wake, musamman yara maza ko ƴan mata.
Akwai amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter da ma Instagram.
To, yanzu bari mu fara kamar da Hafsa din tace da tambayar da muka muku na cewa ya kuke kallon batun nan da aka dade ana magana na buƙatar ba wa ƙananan hukumomi a Najeriya ƴancin cin gashin kansu da manufan tsakaninsu da majalisar zartarwa da ƴan majalisa, duk da irin wayannan ƴancin da ake magana, shin yaya abin yake a wuraren ku, musamman a kasafin kuɗi?
Sakon farko ya fito daga Dauda Musa Ba Rigima, yace salam yau da gobe. Ko shakka babu, mu muna goyen bayan da a sakar ma ƙananan hukumomi mara, domin su ma su sami aiwatar da ayyukan da talakawa ke bukata, domin nan ne guri mafi kusa a wuraren talakawa. Ku tashi lafiya.
Wato, majalisar ta fi kusa da su kenan, na ƙananan hukumomin kenan.
Haka yake ne.
To, sai Habu Sale Sandamu yace yau da gobe ikon Allah, hakika wannan batu yana da matukar muhimmanci, musamman idan har aka kaddamar da shi. To, tabbas za a samu daidaito a fuskoki da dama, domin zai kawo sauki ga talaka, zai kuma rage radadin talauci.
Sakon Ashirin Lawal na goma ruwan baure yace, eto, a zahirin gaskiya ba wa ƙananan hukumomi ƴancin cin gashin kansu abu ne mai kyau da ya dace. To, sai dai ba a nan gizo take tsakar ba, domin kuwa idan har aka rattaba hannu a wannan doka, to ya zama wajibi su gwamnatin tarayya su sa ido sosai gudun kada wasu mutane ƙalilan su dinga ci da gumin ƙauyawa da ake yi wa gwamnatin laƙabi da tasu ce ta hanyar yin wulaƙanci da dukiyarsu.
To wannan sanda mu mun karanta sakonsa bar mu tsallake zuwa ga Adam Aliyu Tela Gurum Basa da kuma Ibrahim Angu ai suka ce assalamu alaikum filin yau da gobe tabbas bawa kananan hukumomi yancin cin gashin kansu yana da fa'ida sosai duba da yadda abubuwan suke gudana kananan hukumomi ba sa sanin ana mulki kwata-kwata don mantawa da su ake yi Allah ya sa mu dace
amin summa amin shi kuma Aminu Adamu Malam Madori ya ce salam yau da gobe ikon Allah tabbas wannan yunkuri ne ke da kadai zai sa talaka ya sharbi Roman demokradiya domin gwamnatin kananan hukumomi tafi kusa da talakawa ku tashi lafiya
wallahi fa sharba to sai awwal Siraju Malum Fashi ya ce yau da gobe hakan yana da kyau kuma zai taimaka amma idan za a yi hakan ya kamata gwamnatin jiha da ta tarayya su kafa kwamitocin da za su saka ido a kansu don gudun samun mahandama huta lafiya
to shi kuma Yahaya Umar Bichi yace yau da gobe tabbas bawa kananan hukumomin daman cin gashin kansu yana da matukar muhimmanci duba da yadda suke da kusanci da talakawa kuma hakan zai dawo da kimar kananan hukumomin ba kamar yadda aka bar su kara zuba ba
To sai kuma Abubakar Kawu Girgir yace tabbas da za a barwa kananan hukumomi cin gashin kansu a Najeriya da za a kawo karshen matsalolin da ke yi wa kananan hukumomin katutu musamman ma wajen kasafin kuɗi to Allah dai ya sa wannan abu ya tabbata ya kuma zama alkhairi ga al'ummar kananan hukumomi to Hafsa ai saboda lokaci bari mu dan ci burki mun samu dama za mu sake dawowa mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni
To Usman ya tattauna da wani matashin dan majalisar jihar Bauchi da ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa na VOA a kwanakin baya inda suka tattauna akan maganar kuskurimar kundin tsarin mulkin Najeriya da ma maganar yancin kan kananan hukumomi da na majalisu
mutanen Borno kundi sunan shi
haka ne fa
kake kundage shi
ai haka ne
assalamu alaikum warahmatullahi
Wa alaikum salam.
To da wa muke magana a daidai wannan lokaci.
To sunana Honorable Ibrahim Bala Hassan dan majalisar mai wakiltar mazabar Dugurgwana garin hukumar alƙaleri a jihar Bauchi kuma ni ne shugaban committee na yada labarai na majalisar jokoki ta jihar Bauchi.
To yayi kyau barka da shigowa Amurka.
Barka ka dai.
Yau to da farko me ya kawo ku Amurka?
Program na zo na harkar shugabanci da kuma harkar majalisa wato legislative process da kuma harkar kasafin kuɗi. Wato budget. So na zo in ƙara makai sani.
Sanin makama.
Zuwan
da aka yi din akwai wani abu da kila jihar ka za ta amfana da shi?
Kwarai saboda irin mutane da muka sani a kasashen waje akwai kungiyoyi masu zaman kansu su embassy na Nigeria da muka zauna gaba ɗaya muka tattauna yanda jihar Bauchi za a taimaka mata ta bangaren kiwon lafiya, bangaren ilimi da bangaren harkar noma da bangaren ma'adinai da kuma bangaren shakatawa wato tourism. Inda kaga muna da ganin dajin Yankari wanda yake a mazabata kuma yawancin ma'adinan nan su ma muna da su a jihar Bauchi da yawa wanda muna neman kamfanonuwa su zo su shiga haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Bauchi to alhamdulillah mun samu abin nan mai kyau wasu kungiyoyin tuni gwamnan jihar Bauchi mun neme shi kuma har ya rubuto wasika an ba su anan kuma yanzu haka ana shirye-shiryen yanda za a yi a samu tallafi na kayan asibitoci da suke jihar Bauchi da kuma littattafai na karawa karfin kimiyya da fasaha kamar kwalejin mu da muke da ita ta Abubakar Tatar Ali Polytechnic sannan kuma muna ci gaba da tattaunawa da sauran kungiyoyi na nan Amurka da kamfanonuwa wanda za su zo su sa hannun jari a jihar Bauchi.
Akwai maganar kwaskwarimar kundin tsarin mulkin Najeriya din nan na maganan ya dan masa wasu yan gyaran fuska haka akan wasu dokoki amma kuma ba zai samu tsallakewa ba dole sai majalisar dokoki din nan sun samu akalla kaso 2 cikin 3 na cewa sun zabi abin kafin abin ya iya tsallakewa. Me zaka ce mana akan wannan? Wane irin abu ne ake so ne?
Kwarai da gaske yanzu haka ana shirye-shiryen yin garin bawul ma kundin tsarin mulki na Najeriya kuma tuni su majalisar ta dokoki ta dattijai ta tarayya wato senate da su majalisar dokoki ta tarayya wato house of representatives sun gama nasu muhawarar sun fitar da abubuwan da ya kamata aiwa garin Bawul yanzu abin da ya rage shine sun aiko ma majalisar jihohi 35 domin su duba su ga me ya kamata su yi akai amma mu ba za doka bata bamu dawo mu yi muhawara akan kowane abinan da aka kai kayyade ba mu da jihohi ne abinda kawai zamu shine mu yi mu zabi a ko a'a akan mun yadda ayi kaza ko ba mu yadda ba to amma kafin nan sai muka fito da dabarun mu cewa abin da ya kamata mu yi shine duk wakili musamman kamar yanzu mu a jihar Bauchi mai majalisu 31 ne kowane dan majalisa ya koma karamar hukumar sa koma zabar sa ya zauna da masu ruwa da tsaki su ne stakeholders malamai ɗan kasuwa ungiyoyi masu zaman kansu ungiyoyin mata ungiyoyin addinai da sauransu da ɗan siyasa da matasa a ji ra'ayoyinsu akan waɗannan abubuwan da za a yi ma garin Bawul mu mai musu bayani akan ɗaya bayan ɗaya abubuwan da ake bukata mu ji me ra'ayinsu kuma me za su amfana da shi to ka san wannan shi ake kira kamar inclusive government kamar
gwamnatin za ta kawo kowa
a cikin ta zai zamana mutane su za su ownin gwamnatin da kuma duk wani decision da aka dauka ana nan ana tattara bayanai a ko su ina magana jihar Bauchi sauran jihohi ma ina tabbata suna yin haka kafin kuma a dawo cikin ƙwaryen majalisa a zauna a duba to ga abinda al'umma suka ce kuma mu ma a matsayin mu na wakile mu ma ga ra'ayin mu akan waɗannan garin Bawul din da ake so a yi sannan sai mu zauna sai mu zabe akan ɗaya bayan ɗaya
kananan hukumomi su kansu akwai abin da ya dade ana kallon shi a matsayin da baibayin cewa ba sa iya motsi menene ake magana akan kananan hukumomi ne
tun kafin wannan gwamnati ta zo gwamnatoci da suka gabata kungiyoyi da yawa masu zaman kansu da su kungiyoyi na local government wato su Nolgate din nan da su kansu jama'a al'ummar Najeriya da yawa suna ta kiranyi cewa ya kamata kananan hukumomi a dawo da su su fara aiki su sami yancin kansu musamman wajen samun kudin su daga federation account wato asusun na gwamnatin tarayya kamar yadda jiha take samu kowane karshen wata za ta samu allocation nata to ba su ba sa da yawa mutane suna ganin wannan tarnaki da aka sama kananan hukumomi na rashin samun wannan kudi
daga gwamnatin tarayya
direct
yanzu ina suke yin lika
yanzu da gwamnatocin jihohi su suke basu abinda za su basu su dan yi ayyukan su da sauransu shi yasa ake son in suka samu autonomy nasu wato yancin kai za su zamana daga can Abuja za a aika musu da kudin su za a samu a dinga yin zabe na shugabanni na kananan hukumomi akan lokaci
dan za su tsara abin su
za su tsara abin su amma kuma komai ba karkamanta a karkashin gwamnatin jiha yake musamman kamar ita gwamnatin jiha koda an samu wannan yancin kai na kananan hukumomi tana da damar da za ta iya sa ido ta wasu hanyoyi akan waɗannan kuɗaɗe da ake sakawa kananan hukumomi da kuma yanda harkar mulki take tafiya ba kawai za su tafi ne sakaka sai yanda suke so ba idan aka yi wannan da yawa rashin ci gaba da ake samu a kananan hukumomi ana kyautar da san za a same su kananan hukumomi zaka ga asibitoci irin abin da ake kira primary health care centers din nan da yawa sun lalace ba a maintaining nasu ba a kula da su likitocin ma wasu babu in ka je harka LEA din nan local education authority
zaka
ga malaman su ma ba wata hazaka
ajujuwa sun kwararrabe
ajujuwa sun lalace malaman ma ba sa zuwa koyar da yaranmu
balle kayan koyarwa
yawa to ita muna sa rai in har gwamnati bangaren kananan hukumomi suka sami yancin kai suna samun kudin su daga Abuja da
kowa zai zartar da abin da ya dace
kenan abin da ya dace sannan kuma dole sai an samu su ido
yawa da mazan ce to ka kamanta Najeriya akwai magana yaki da cin hanci da rashawa kar kuma sai ka gafa abun wadaka
babban abin da kowa yake tsoro kenan kar a bada wannan yancin kai kuma a zo a banzatar da shi so dole mu tashi tsaye dukan da mu ɗan siyasa da bangaren kungiyoyi masu zaman kansu da su kansu al'umma da wayannan ma'aikatu na cin hanci da rashawa ICPC da EFCC ina da bangaren shari'a a tashi a sa ido akan duk wata dukiya ta al'umma ta shiga hannun gwamnati ko ta jami'an zartarwa ne ko ta kananan hukumomi. Abu na biyu kuma wanda na san zamu tattauna a gaba shine yancin kai na yan majalisu wanda yana cikin wannan
shi yancin kan na yan majalisu yanzu ba su da yanci ne
idan ka duba shi ya kamata a dokar kasa ya kamata a ce executive wato bangaren zartarwa suna da yancin kai bangaren shari'a judiciary suna da yancin kai sai bangaren majalisa wato legislature ya kamata suna da yancin kai amma yanzu halin da ake ciki a Najeriya shine su mu bangaren majalisar jihohi yawanci da abin da ake biyan mu kama daga albashi da allowance da wasu abubuwa daga gwamnatin jiha yake zuwa bangaren zartarwa to kaga wannan kamar wani tarnaki ne da ake da shi na cewa ba a da wannan yancin kai din to yanda kananan hukumomi suke neman su dinga samun alhakin su daga gwamnatin tarayya haka su ma bangaren majalisu House of Assembly suke nema su ma su samu wannan yancin kai din wato 100%. Kuma zai ba da damar yanda za a yi su dinga duba al'amura da suke faruwa a bangaren zartarwa da bangaren shari'a za su samu karfin gwiwa sannan a inda ake samun tsangwama ba za a samu wannan tsangwamar ba yawwa saboda wani lokaci bangaren zartarwa saboda kana samun wasu haƙoƙinka daga wajensu kuma baka da wannan yancin kai din a wani lokaci akan yi amfani da wannan wajen
dadan lankwashe ka
da sauransu you know in aka samu wannan yancin kowa zai tsaya aikin shi a hurumin sa
to yanzu wata alaka ke tsakani wata irin alaka ake
yanzu kamar mu a jihar Bauchi kaga shi gwamnatin jihar Bauchi shi Barista Muhammad Abubakar lawyer ne kuma da yazo alƙawari da ya mana shine akwai da yawa decisions na da muka dauka ya alƙawari a matsayin sa na masanin shari'a ba zai shigar mana hurumin majalisa
ba
kuma so da yawa kamar misali zan iya baka a lokacin da muke da commissioner a jihar Bauchi mun sha kiran commissioner kamar 3-4 akan abubuwa da muka ga ba su daidai ba muka zaunar da su fiye da awa 5 muna musu tambayoyi da directorcin su muka cewa lalle gwamnatin ta tafi ba ta da tangarda ba to mutane kuma a waje kasan suna tunanin majalisa da bangaren zartarwa kusan abu ɗaya ne amma mu kuma a jihar Bauchi mukan yi iya kokarin mu ga cewa da yawa abubuwa wasu da mutane ba sa so mukan kokari mu zauna da gwamnati mu fahimci juna ba tare da tashin hankali ba cewa wannan abu da ake so ai mutane ba sa san shi ya kamata ai kaza ko lokacin da ake ta samun matsalar biyan albashi da sauransu majalisar dokoki jihar Bauchi ta taimaka gaya wajen zama da gwamnati aka samu maslaha sosai muka ga yanda aka muka taimaki gwamnati bika ita kanta bangaren zartarwa ya kamata mu kama majalisa lokaci muna karfafa musu gwiwa wajen daukan wasu matakai ba wai kawai kai ta fada da bangaren a ba shi bane ba wannan karfin gwiwan da kake ba su akan hada kai musamman mu a cikin mu za ga wasu akwai wasu likitoci ne wasu zaka ga tsofaffin shugabannin kananan hukumomi ne wasu zaka ga yan kasuwa ne duk inda gwamnati take da wata matsala ta harkar lafiya
sai a ce
a nemo wayannan na cikin majalisa a ce a zo a zauna da ku me shawara
kun san harkar
committee na kiwon lafiya kaza ni yanzu ina committee ne ya da labarai kuma ni ne mukaddashin shugaban committee na kasafin kuɗi in ana magana kasafin kuɗi mu za a kira a zo a zauna ce to kasafin kuɗi na shekara kaza gashi ana so a yi kaza da kuɗi gashi sai mu ba da shawarwarin mu shi yasa muke fitowa kasashen waje mu zo mu samu wannan training din
wannan horan
akan harkar kasafin kuɗi da harkar shugabanci muna son a samu wannan yancin kai din saboda zai ba da dama kwarai da gaske wajen kawo ci gaba a sha'anin tafiyar da harkar mulki in wayannan suka yi ba daidai ba a gaya musu in sun yi daidai a jinjina musu sannan kuma zai dada shaping demokradiya ba zai yi a ce a Najeriya akwai wani bangare da basu da yancin kai ba wanda a tsarin duniya ya kamata suna da shi a idan duniya ma idan majalisar jihohi suka samu yancin kansu a Najeriya zai dada kara mana daraja a idan duniya cewa lalle demokradiya ta tsaya da kafarta sannan kuma al'umma da suke da koke-koke a mazabin mu za mu samu damar share musu hawaye kuma inda za a fi samun ci gaba shine in ana samun kyakkyawar alaka tsakanin yan majalisu da bangaren zartarwa because in dai kowace mazaba musamman a Bauchi misali a Bauchi ka dauki mazaba 31 kowace kai mata aikin wuta kai mata aikin ruwa ka gyara mata asibiti kai mata titina ka dauki kowace mazaba ka zuba projects na ruwa da wuta da asibiti da makaranta ka dauki mazabu 31 ai ka gama
da
to kikkiawa alaka kuma ita za ta jawo wannan abu mafi sauki sannan abu wanda yafi komai muhimmanci shine yin dokoki yin doka idan majalisa ta yi doka dokan nan ba dole a bita dole bangaren zantawa ta yi ta sai dai in ta yi veto in akwai abin da kike za ta iya to in kuka yi doka to abin da ake kafin ma ai doka akan yi zama kala-kala kaga ana public hearing za ku kira jama'a
a saurara
wannan dokar su kansu bangaren zantawa za ku je ku zauna da su ce musu to ga wata doka za ku yi akan kiwon lafiya ga wata doka za ku yi akan ilimi muna son mu samu cooperation na ku wato mu samu
haɗin kanku
to abin din maslaha ce ita kanta a cikin harkar siyasa akwai abin da ake kira diplomasiya ina son ƙara kira ga shugabanni wanda suke Najeriya cewa ya zama na an sa kishin ƙasa a gaba fiye da komai duk wannan abubuwa da ake gani na kundin tsarin mulki da ake so a yi masa garan bawul domin a samu ci gaba ba zai doru ba sai an samu shugabanni masu kishin ƙasa wato patriotism duk kasashen da sun ci gaba kishin ƙasa ne ya jawo talaka kuma ya zama mai biyayya a dinga shugabanni addu'a na musu kyakkyawan zato su ma kuma shugabanni su yi adalci musamman mu da aka zabe mu domin mu wakilci tuwal jama'a kuma wannan garin bawul da ake wa kundin tsarin mulki insha Allah muna fatan alheri kuma za a ga abubuwa masu kyau musamman a karkashin wannan gwamnati ta APC karkashin shi shugaban kasa Muhammadu Buhari mu a jihar Bauchi za mu iya kokarin mu ga duk abubuwan da aka zo da su na wannan canjin tsarin mulki mun yi shi bisa ra'ayin jama'a da kuma yanda zai kawo mana ci gaba da zaman lafiya da haɗin kai.
To mun gode sosai Honorable Ibrahim Bala Hassan da ka samu damar tattauna da mu har ka ziyarce mu ma a nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Muna godiya madalla.
Yawwa. To hukumomi a Najeriya baya ga wannan sun gano wasu hanya da ƴan Boko Haram suka dade suna shigar da mutane cikin kungiyar Boko Haram ga gudunmuwar da suka ce kowa ya kamata ya jita.
Wannan ita ce gudunmuwata kan abinda na sani ta yadda ƴan ta'adda na Boko Haram ke kai hare-hare da kuma hanyoyin da suke bi wurin kai waɗannan hare-hare na ƙunar bakin wake daga ƙarshe da shawarar da zan bada. Na farko dai su ƴan ta'addan nan suna da ƙungiyoyi daban-daban da suke gudanar da ayyukansu da ke janyo har a gudanar da harin ƙunar bakin wake. Babba a cikinsu ita ce Majma'u Tabjir, wanda aikinta shi ne ta gurɓata halaye da cusa wasu aƙidu a cikin zukatan waɗanda ake son su kai harin ƙunar bakin wake, musamman yara maza ko ‘yan mata. Suna nuna musu cewa duk wanda ya mutu ta hanyar ƙunar bakin wake yana da lada. Subhanallahi. Ita wannan ƙungiyar ta Majma'u Tabjir tana ƙarƙashin jagorancin riƙaƙƙen ɗan ta'addan nan wato Musa Abuja. Musa Abuja mutum ne mai wayau wanda duk yadda ka yi da shi baya taɓa yadda ka ɗauki hotonsa. Har yanzu babu wanda ke da hoton Musa Abuja kuma shi ke wakiltar Abubakar Shekau a ɓangaren masu kai harin ƙunar bakin wake. Na biyunsu shi ne Abu Darda wanda ake yi wa laƙabi da suna Moni, kuma shi ne ɗan ta'addar da aka ba da musanyarsa don a sako ‘yan matan Chibok. Kuma babban aikin Abu Darda yana farawa da zaran an kammala gurɓata zukatan waɗanda za su kai harin ƙunar bakin wake. Wato abin da ke faruwa a nan shi ne, bayan an kammala tantance waɗanda aka gurɓata wa tunani da ba su horon yadda za su kai hari, sai Musa Abuja ya kirawo su ya miƙa su ga Abu Darda. Daga nan sai ya faɗa musu wuraren da za a kai hari kamar yadda Abubakar Shekau ya umarta. Abu Darda mutum ne da ya san kowane lungu da saƙo da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya, kuma aikinsa shi ne ya fito da waɗanda za su kai harin daga daji zuwa wuraren da aka sa su kai wannan hari. Wani lokaci ya taho da su a ƙasa, wani lokaci kuma bisa babura. kuma ya san hanyoyin da za ya bi don kauce wa jami'an tsaro da ke kan hanya, kuma ba zai taɓa bin kan hanyar mota ba sai dai idan zai ƙetara ta. Amma ya san hanyoyin da zai bi na daji har ya kai inda ake son kai hari. Da zaran sun shiga gari sai ya rabu da ɗan ƙunar baƙin waken nan da ya taho da su, ya sanya su a gaba yana biye da su a hankali har su kai inda za su kai harin. Da zaran sun kai hari sai Abu Darda ya koma cikin daji ya faɗa wa Musa Abuja cewar an yi nasara. Ko aka san haka, shi kuma sai ya faɗa wa Abubakar Shekau. Daga nan sai ya umarci a saki faifan bidiyo da ƙungiyar za ta nuna ita ta kai wannan hari. To, babban abin takaici a nan da abin damuwa shi ne, wai a ce cikin al'umma akwai masu taimakawa 'yan ta'addan nan da rahotannin sirri, wani lokaci ma suke ba 'yan ta'addan nan sunayen wuraren da za su kai hari, kuma su riƙa gaya musu lokuta da wuraren da ya kamata su bi gudun haɗuwa da jami'an tsaro idan za su je wuraren da za su kai wannan hari. Shawara anan, ya kamata jama'a, musamman waɗanda ke kusa da wuraren da 'yan Boko Haram suka fi kai hari, su zamanto masu sanya ido, kuma su tabbata duk wani baƙo da zai shigo cikinsu sun bincika, sun gane me ya kawo shi da me ya zo, musamman waɗanda za ku riƙa gani wani lokaci tare da yaro ko yarinya suna tafiya. Haka kuma ya zama wajibi al'umma su sanya ido ga duk wasu hanyoyin da ke shigowa cikin garuruwansu da unguwanninsu, musamman da daddare ko kuma da sassafe. Ya zamanto kuma akwai jama'a, musamman matasa 'yan sa kai, da za su riƙa sintiri ga hanyoyi da wasu muhimman wurare. Kuma sai malamai sun tashi tsaye wajen yin wa'azi na illar ta'addanci da nuna wa jama'a gaskiyar cewar duk wanda ya kashe kansa, musamman ta yin ƙunar baƙin wake, to ya mutu kafiri, kuma wuta za ya shiga. Ba kamar yadda ake nuna musu ba cewar wanda ya aikata ƙunar baƙin wake zai samu lada. Akwai buƙatar a riƙa wayar da kan jama'a kan illar ta'addanci, musamman yankunan da ke da yawan 'yan Boko Haram. Ya kuma zama wajibi a samar da masu sanya idanu na sirri da za su riƙa leƙowa da jin bayanai da duk wasu za su riƙa yi kan aikata ta'addanci, kuma su bayar da rahoton bayanan da suka ji cikin lokaci don ɗaukar mataki. Haka kuma jama'a su zamanto suna lura da junansu da suke mu'amala da su, musamman a wuraren da jama'a ke taruwa, kamar masallatai, makarantu, coci-coci da wuraren da ake bukukuwa. Kuma a sanya matasa su riƙa binciken duk jama'ar da za su taru a wuraren da muka lissafa a sama, musamman a wuraren da ke da yawan 'yan Boko Haram. Kuma a duƙufa wajen yin addu'o'i ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tona asirin masu aikata wannan bala'i da masu taimaka musu. Allah ya karɓi addu'anmu, amin.
Mako mai zuwa, idan Allah ya kai mu, za mu kawo masu fashin baki su yi tsokacin wannan hanyar da ake mai da mutane 'yan ta'adda da sunan addini.
To, kafin mu sallama da ku ga wannan sako daga VOA.
Jama'a assalamu alaikum. Garkuwa da mutane na ɗaya daga cikin manyan ƙalubale da ke addabar Najeriya ta fannin tsaro. A 'yan kwanakin nan, matsalar ta tsananta, inda ya kai ga damƙe wasu daga cikin masu aikata wannan mummunar ta'asar, wanda akasarinsu matasa ne. Dandalin Faɗi Mu Ji Na wannan mako zai yi duba ne kan dalilan da ke sanya wasu matasa rungumar wannan ƙazantacciyar sana'a. Wani hali mutum zai shiga har ya kai ga tunanin fara wannan mummunar sana'ar? Ta yaya za a magance wannan matsalar? Da kuma wasu hanyoyi ya kamata mutane su bi domin kaucewa faɗawa hannun bata gari don bayyana naka ra'ayin sai ku ziyarci shafinmu na Facebook at voahausa.com. A ranar Laraba da misalin karfe 6 agogon Najeriya da Niger za mu kawo muku shirin. Ku kasance da ni Aisha Mu'azu domin jin yadda za ta kaya a dandalin fadi mu ji.
To da fatan za a kasance da shirin na fadi mu ji a sashen Hausa na murya Amurka a Abuja Najeriya inda ake shiryo mana shi daga studio mu ta can. To yanzu kan duka nan za mu tattara ina mu ina mu ke ma fadi mu ji sunanki.
Ni din. Ai to na karba.
To sunanki?
Ai sunana Hafsat Maina Muhammad.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara madadin kowa da kowa nake cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu. Dan muna godiya kai ma haka Rob.
Baruwanta ayau da malalaci.